بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك مدساك سادوا a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na Asabar daren Lahadi 22 da watan Rabi'il Awwal bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya dace da 7 da watan 10 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta wannan shine zama na 22 a cikin wannan darasi da muke gabatarwa na wannan littafi na Umdatul Ahkam a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na Darul Hadith da yake wannan unguwa mai alkhairi da albarka ta tsimitau a wannan gari namu na tawa jamhuriyar Niger Allah subhanahu wataala ya dace da mu a satin da ya gabata a cikin darasi na 21 mun tsaya ne akan hadisi na 126 wanda yau za mu tashi sabon karatu babi na 29 babul khushu'i fi ssalati babi wanda yazo ya karantar da mu yin khushu'i samun natsuwa da kankantar da kai a halin da ake yin sallah domin mafiya yawan mutane suna yin sallah ne amma babu natsuwa a cikin ta babu khushu'i babu girmama Allah subhanahu wata'ala wani fa in yana sallah kai ka ce ba fa ibada yake yi ba saboda kwata-kwata hankalinsa baya akan abin da yake yi Allah subhanahu wataala ya shirye da mu da al'umma mu baki daya Allah ya dora mu akan daidai ya kuma raya mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada mu ranar tashin alkiyama akan sunnar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin mu shiga cikin hadisi ko cikin babin mu muna ta'aziyya wa dukkanin illahirin dan kasar Niger bisa rashi da aka yi a kwana hudu suka wuce na jami'an tsaron wannan kasar wasu da aka kashe wannan nan cikin wannan jihar ta tawa an kai musu farmaki an kashe alal aqal kusan mutum 80 ko kuma abin da ya wuce haka a jahar Talabiyar shi ma an kai irin wannan farmaki wa'inda suna nan ne ba don komi ba sai don kare wannan kasar da kuma 'yan kasa to muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya karbe su a matsayin shuhada kuma duk wanda yake da hannu wajen akawa wa'annan sojojin hari na kusa da nesa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka muna bisa abin da suka yi musu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya suka sanya dange da ƴan uwa na waɗannan mamatan damuwa su ma Allah ya hada su da damuwa har a tashi alkiyama duk wanda ke da hannu a wajen akama Niger hari in mai shiruwa ne Allah ya shirye sa in ba ya shiruwa Allah kai ka san abin da ya kamace sa Fir'auna ma bai sha ba a hannunka Ƙaruna baya iya kuncewa bai kunce ba bil'ama dan ba'ura ma haka ga sunan muruz ga su Abu Jahal to Allah kai masa iya daidai abin da ya dace da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare wannan kasar ya Allah ka kare ta da kariyarka Allah ka iya mana abin da ba ma iyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu baki daya abu nabi ɗan uwa muddin ana buƙatar a samu kwanciyar hankali a cikin wannan kasar ko kuma duk a illahirin ƙasa ta duniya baki daya ko a gidanku ko kuma a ungonku ko a garinku ko a ƙasarku hanyar zamun zaman lafiya musulunci yayi bayanin su abu na farin dole a kiyaye shirka da Allah subhanahu wataala matukar za a dinga hada Allah da wani to ba yadda za a yi a samu kwanciyar hankali zaman lafiya in kullun kowane dan kasar Niger zai sauke alqur'ani so dubu baddin ana gama Allah da wani to wallahi ba yadda za a yi a samu nutsuwa da kwanciyar hankali shartin samun zaman lafiya musulunci ya karantar da mu shine kada hada Allah da wani a wajen bauta dan haka mu ji tsoron Allah mu raba kanmu da hada Allah da wani a wajen bauta mu daina shirka kowa ya tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu daga cikin abun da ke kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali wallahi akwai hadin kai dole sai an hada kai ba yadda za a yi kasan nan ta zauna lafiya matukar ɗan ƙasa ba su hada kawo da su ba akwai buƙatar a zamanto tsintsiya madaurinki daya ya zamanto abinda aka sawa gaba guda ne shine ya za a zarmar ya za a wanzar da kwanciyar hankali da zaman lafiya abu na uku kira zuwa ga jagorori muddin kuna buƙatar a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma to ya san dole sai an dinga kwatanta adalci a rayuwa tun daga sama har ƙasa kowa ya zamanto adalci matukar za a dinga zaluntar bayin Allah to fa haƙƙinsu Allah ba zai bari ba ina fatar mun fahimta haƙƙinsu Allah ba zai bari ba akwai buƙatar su shugaban ne su zamanto adilai wanda ake jagoranta su kwatanta adalci sai Allah ya taimake mu a rayuwa abu na hudu jama'a shine dagewa da addu'a a zamanto an dage da addu'a kuma in za a yi addu'a mu daina yin addu'a akan abin da bai da tabbaci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za mu yi addu'a mu dinga bincikar ya annabin Allah ya fuskanci abokanan gaba wanda irin addu'o'i yayi kuma ya karantar to su ya kamata mu yi duk abin da bai zo ba daga hancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani ijtihadi sadidi a kansa to mu guji irin waɗannan abun domin wata addu'ar ma har da shirka dake da kai cikinta an ɗauki matsayin Allah an baiwa wani mahalicci wani abun halitta kuma ana son Allah ya biya bukata wannan baya yiwuwa sannan kuma mu dinga yin tawassuli da aikin alkhairi mu wajen addu'a ka karanta alqur'ani to kai tawassuli shi in mu sai ba ta zo ba qur'ani ake karantawa ba a'a shi qur'ani damun ko da shi ake dinga karanta shi amma za ka iya karanta qur'ani kai tawassuli da wannan alqur'ani ka nemi Allah ya biya maka bukatarka ina fatar mun fahimta amma bai tabbata ba a sunnar annabin rahama cewa in wani abu ya sauka na musiba a zo a karanta qur'ani ba ya cikin sunna me ake yi tawassuli ake da alqur'ani shi kuma qur'ani da abun sai ya zama to maka kodo shi kana karantawa ina fatar mun fahimta to a dinga tawassuli da aikin alkhairi da tawassaya wa bayin Allah da azumin da wasu tsayin Allah suke yi da istighfari da salatu musa'i tawassuli da wa'annan ababin a zauna a maida mu Allah al'amarinsa a tuban mu Allah subhanahu wa ta'ala shine gaba ta biyar tuba kowa ya san irin abin da yake wa Allah da laifi shi kuma laifi wa Allah na daga cikin abin da ke sanya Allah ya jarrabi al'umma ko kun fahimta daga muddin lokacin da aka saba mu Allah subhanahu wa ta'ala to an darka ko an motso yaki da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa in muna son Allah ya kuranye mana wannan abin wallahi sai mun zamanto muna mai da al'amari muna tuba zuwa ga Allah subhanahu wa tuba na gaske duk wanda ka san ka zalunta ka ne mai yafi maka duk wanda ka ci amana saka ne mai yafi maka to cikin irin waɗannan ababen sai Allah ya tausaya mana. Abu na ƙarshe da zan rihi a kansa shine zuwa ga ƴan kasuwanmu. Kwanciyar hankali su san cewa fa idan ƙasa bata kwance cikin bata zuru cikin kwanciyar hankali ba yadda za a zo a bude shago balantana a ƙasa har a yi ciniki. Haka ne? Idan ba kwanciyar hankali a cikin ƙasa ba yadda za a zo a bude shago a ƙasa balantana a yi ciniki. To, wasu daga cikin mafiya yawan ‘yan kasuwa suna amfani da wannan damar ta jarrabawa da Allah ya jarrabe mu a kan sukunta ta wa bayin Allah. To, abinda zan faɗa a nan shi ne da babban murya, in ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha. In kun kyautata, na rantse da Allah ba kuma kowa ba kan ku ne fukawa. In kuma kuka muna na ba kowa ba ne hukawa, wallahi kanku ne hukawa. Kada ku manta ba, akwai talakawa bila adadin da ba sa da aikin komi, kullum addu’ar da suke yi shine Allah ya kawo kwanciyar hankali zaman lafiya. Cikin waɗannan akwai wanda bai da abin da zai ci. Kuma bal ma wallahi da azin wala Allah cikin duk taron da za a yi addu’a, mutum ɗaya ne Allah zai diba zuciyarsa, Allah ya kaɓi addu’a ta dalilin shi. Kuma kai ka sa shi cikin halin hagulayi, kuma shi wannan ta dalilin shi ne Allah ya rangwanta muku, ashe ya kamata ka yi tunanin wannan bawan Allah bai kamata da shi a cikin musiba ba. Kuma su san cewa shi duk wanda Allah ya riga ya kaddara ma shigowa wannan duniyar, to ko ana ha maza ko ana ha mata, abinda Allah ya rubuta masa ne ya samu sai ya same sa, abinda Allah ya rubuta masa ne ya ci sai ya ci sa. Ba ka iya hana hukun ba ka iya sawa. Ashe ya kamata ku siffantu da siffar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma abun al’ajabi abun ban sha’awa, ya da wuya ka ji malami ban san annan wasu garuruwa ba, amma a cawa san duk malamai in suka tashi addu’a suna addu’a ‘yan kasuwan manya da ƙanana, Allah ya sanya albarka a kasuwancinsu, Allah ya kawo buɗi. Ku saboda Allah yanzu da wannan za ku saka wa malaman da suke muku wannan addu’ar dala na kuke ba su, mi suke bukata gare ku, mi suka ce ku yi musu. Wannan ne ta iya ha’uzunin wa’iya, kunya mai kiyayewa ta kiyaye. Amma ina rantse muku da Allah, mutum aka ce haka za a dinga rayuwa, farin ciki ku shi ne bayan Allah su shiga cikin damuwa. Na rantse da Allah kuma ku jira ta ku dan tana zuwa. Sunna ce ta Allah, duk wanda ya kyautata wa bayin Allah sai Allah ya kyautata musu ko da kafiri ne. Ko da kafiri ya tausaya wa bayin Allah, wallahi sai Allah ya tausaya masa. To min babi aula kai musulmi mai imani ka tausaya wa bayin Allah, Allah ya tausaya maka. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i. Jama'a ba yawan tara kuɗi bane ke sa a samu kuɗin nan fa. Inda yawan tarawa ne, inda kunshaka, wani kai kasan ko da aka aika ya neman kuɗi. Inda ya je wajen neman kuɗin kai baka je ba, abinda ya taka kai baka taka ba, amma ganin damar Allah sai ya baka shi ya hada masa, wallahi akwai hikima a nan. Allah subhanahu wa ta’ala ya dakar da mu, kuma muna fatan wannan nasiha za ta shiga cikin kunnen su ‘yan kasuwanmu. Jama’a mu je karatu ko? Wannan nasihar ta isa, mai wa’aztuwa zai wa’aztu. Malace babul khushu’i fi salati, babi wanda ya zo ya karantar da mu yin khushu’i a cikin sallah, domin shi khushu’i na daga cikin abunda shi ne ruhin sallah. Ka san jiki in babu ruhi cikinsa baya da amfani, idan aka ce ga gangan jiki babu ruhi a cikinsa me amfaninsa? To haka sallah in ba ta da ruhi to wannan sallar ba ta kai sallah ba. Sannan kuma ana ƙara wa mutum da shi ne Allah yake dubi a baka lada ko kuma a rage maka lada. Ana dubin khushu'i ne a sallah sai a baka lada ko kuma a rage maka wannan ladar. Shi yasa Allah ya yi masu yin masu khushu'i a cikin sallah. Allah ce wallazina hum fi salatihim khashi'una. Daga cikin sifar bayin Allah nagartattu game da sallarsu suna kankantar da kai, suna da khushu'i a ciki. Allah ce wa'annan su ne a ƙarshe ce ulaika humul warisuna sune wanda Allah zai gadarwa da aljanna Allah ya sanya muna ciki jama'a mun fahimci karatu mal yace alhadisu sabi'u wal 20 ba'da al-mi'a hadisi na 128 an Aisha radiyallahu anha an samu daga Aisha matar ma'aikin Allah Allah ya kara mata yarda anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tabbas ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa salla fi khamisatin laha a'lam manzon Allah sallan yayi salla da wata riga ita ce khamisa wata riga wanda wannan riga laha a'lam tana da zane zane wannan rigar tana da zane zane ko kun fahimci karatu annabi sallan yayi salla da rigar da akwai zane zane a cikin ta فنظر الى اعلامها نظره سي منزال صلن يي دوبي زوا غزانه زانن دوبا ina salla sai ya dubi wannan zane zanen falamman sarafa lokacin da ya ida sallar sa qala sai yace wa sahabbai izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahm kuje wa abu jahm da wannan rigar tawa wa atuni bi anjiba niyati abi jahm kuzo min da al-kabbar abu jahm fa innaha alhamatni alifan fi salati domin ita wannan rigar dazu ta shagaltar da ni an salati akan sallata annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla da riga to akwai zane tire-tire sai kamar da san ka ce a wannan rigar to yana sallan kuma sai yana kallon sai yana ganin wannan da san kin ya kalle ta da kyau kuma na cikin sallah kaga kallon wannan abun zai sanya ya rasa khushu'i a cikin sallah lokacin da ya ida dan take sai ce wasu sahabbai ya cire wannan rigar sai ce wasu sahabbai ku je da wannan rigar ku je da wannan rigar wajen Abu Jahm ku je masa da wannan rigar na ba sai kyau hadiya kyauta ku kai masa ita wa atuni bi anjibaniyati abi jahm kuzumin da alkabbasa rigarsa wanda bata da tsire tsire wanda wannan rigar bata da tsire ina fatan mun fahimta yace sab dalili fa innaha alhamatni anifan fi salati dazu dan gaja ce anif ana ne dazu dazun nan ta shagaltar da ni a cikin sallata daga cikin fa'idar wannan hadisi jama'a shine ana karantar da mu in za ka yi sallah ana buƙatar ka guda duk abin da zai sa ka tunani ka samu natsuwa da khushu'i a cikin sallah duk wani abu da zai ja hankalinka ka bar sa sannan kuma an kiyamaci a cikin masallaci ado a tazzani saban ginar masallaci da in mutun ya zo sallah zai shagaltar da shi makaruhi ne inji malamai da rubutu irin suke hausa suka ce hatta ayar qur'ani ma bai kamata a rubuta ba saboda zai zo wani in yazo ma shi zai tame da ba hankali yana karanta irin kuma wasu suka ce irin wayannan lawa'ih da ake tsahawa na azkar to da cikin abin da yake shigaltar da mutane wani yazo kawai sai yana ta kallon bangon masallaci ai mai megin suna fahimtar mai kyau an yi wani zane ya zo kawai shi zai dinga kallo a ga an samu matsala ko za ka masu gina masallacin ne sai su kiyaye abu na biyu a wannan hadisi yana karantar da mu mahimmancin yin hadiya kyauta ba da tukui kyauta ita kyauta daban da sadaka daban kyauta daban ita sadaka ana baiwa mabukaci ne sadaka ana baiwa wanda ke da bukata ne ko kun fahimta amma kyauta ko da mutum ya fi karfin abun ana iya ba shi kyauta kamar da manzon Allah baya cin sadaka amma yana cin kyauta kuma duk familikin sa ba mai cin sadaka amma ana ba su kyauta sannan kuma yana karantar da mu wannan hadisi cewa babu laifi idan mutum ya baka kyautar abu to in kaga akwai wata matsala kana aika mai da mai amma kai masa bayanin dalilin da saka mai da wannan kyautar Allah subhanahu wataala ya dace da mu mala yace babi na 30 ko babul jam'i baina salataini fi safari babi wanda yake karantar da mu hada sallah guda biyu a cikin tahiyya alhalin bulaguro idan mutum yana cikin halin bulaguro to musulunci ya sawwaka masa cewa zai iya yin sallah ya hada salloli guda biyu saboda tausayawa na addinin musulunci a lokacin da mutum yake cikin bulaguro to akwai rukhsa gare sa sauki da aka ja masa na sallah ba a yi ta sai lokacin ta yayi ko to wanda ke cikin bulaguro musulunci ya shar'anta masa sai aka shar'anta mutu in zaka hada sallah ana hada azhar ne da al'asar tare magriba da isha ita subahin kuma ita kadai ake yi ko bai cika ratun azhar da al'asar ana hada su ayi jam'ikin su a hada su kai su tare magriba da isha ana hadawa to zamu zo mu ga ya ake hadawa malati al-hadithu samin wal 20 ba'da al-mi'a حديث سنة إريدة الشرين دا تقص أنا عبد الله بن عباس لقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يقارى مصير ده قال يتي كان رسول الله ما أيكين الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السفر بين صلاة الظهر والعصر يا كسن تينا هداوة أتكين حال بلا قروء حال بلا قروء ينا هدا سلر أزهر للا أسر idza kana ala dhahri sayrin in har annabin allah ya tsaya a cikin halin na tsayir na tahiyya wa yajma'u bainal maghribi wal isha kuma yana hada sallar isha'i da sallar maghriba sai ya hada maghriba da isha'i su tare wannan hadisin al imam al bukhari ya fitar da shi haka ma al imam muslim ya fitar da wannan hadisi ashe daga cikin ma'anar hadisi shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana hada sallah guda biyu a halin balaguro lokacin azhar da al'asar sai su tare magriba da isha sai su tare to abinda malami suka yi sabani akai a cikin hadawan ya ake hadawan kuma yayi kamata kuma ya hukuncin hadawan diyar cikin sahabbai da mata bi ai sun tafi akan ila jawazi aljam'i taqdiman aw ta'khira suka ce ba laihi mutun zai iya hada sallah da bangare guda biyu ko yayi taqdimi ko yayi ta'khiri taqdimi shine ya gabatar da wata sallah misali sai a ce kana saman hanya kana bulaguro to in zaka yi jam'u taqdim lokacin azhar yayi sai kuka tsaya iskal sai kai azhar ko sai ka tashi kai la'asar lokacin ka bi kai kai jam'u taqdim ka gabatar da la'asar ita lokacin ta bi bai azhar lokacin da ya shigo kai taqdim ta'khir kuma shine sai ka bar azhar kin sai la'asar ta zo sai kai ta sai kai azhar sannan kai sai la'asar to mafi yawan daga cikin sahabbai da mata bi ai sun tafi akan halaccin yin wannan kuma wannan shine mazhabar al-imam Shafi'i da al-imam Ahmad da al-imam Thawri alaihim rahmatullahi ta'ala ina fatar mun fahimta sai magana ta bi ta malamai shine maganar الإمام أبو حنيفة دا أبو كنسة دا كما الإمام حسن دا نخي سكتي بي كما تمتين يهدى 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 صلى با سكتي بي كما تي كي جمع التقديم كهدى صلى لي با سكتي سو أقول سبي كما تبا سيدي أبن دا كي شيني دا كي جمع سوري وسا جمع سوري جمع سوري شيني يضي مثالي sai a ce sallar azhar tana shiga karfe 12 da minti 27 misali ko da 30 la'asar tana shiga karfe 3 a karfe 4 ba minti 5 misali nake bayarwa karfe 4 ba minti da kuma minti 10 to yanzu idan azhar ta shigo kai ba za ka yi ta ba sai saura minti 5 a kare lokacin ta yafi ta za a shiga la'asar sai kai arwallarka sai kai sallar la'asar kana kare azhar lokacin ta yana mi ya ita lokacin la'asar ya ya shigo kun fahimta zaka bar azhar ne sai gab la'asar ta zo sai kai azhar cikin lokacin azhar ba cikin lokacin la'asar ba zaka yi azhar cikin lokacin ta amma kana idawa kuma la'asar ta shigo sai ka tashi kai kai la'asar wannan shi ake cewa jam'u usuri to suka ce in ba wannan ba to bi halitta ba a hada sallah guda biyu wannan shine fatawar al-imamu abu hanifa ibnu hazm da wata ruwaya daga al-imamu malik suka ce zaka iya yin jam'i amma banda jam'u ta'khir sai suka ce zaka iya jam'u ta'khir banda taqdim su a gunsu mazhabar malikiyya da fatawar al-imamu ibnu hazm shine cewa ba za ka iya yin sallah ka jayo wata sallah ba misali da muka ce za ka iya yin azhar a wata fatawa ta sahih imam shafi'i ko shine cikin lokacin azhar sai kai la'asar a ci gaba da tafiyarka to su malaman maliki suka ce a'a ba za ka yi ba ya za ka yi suka ce shine kana iya ka bar azhar ki sai lokacin ta yafi ta sai ka hada da sai kai azhar sai kai ta a lokacin la'asar za ka iya yin ta'khiri ka jinkirta sallah amma baka jayo wata lokacin ta da baka yi ta ba sa gugu bace karatun ba eh kun gane kun ga fatawa guda nawa muka bada auli guda uku na farin zaka iya yi ka jayo sallah ko ka jinkirta na biyu suka ce kwata kwata ma ba a yi sai jam'u usuri na suka ce a'a zaka iya yin ta'khiri amma banda taqdimi kina fatan mu fahimta to wannan shine maganganun malamai akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi jam'i ala sallah guda biyu to wanne ne mafi inganci cikin wannan maganganun zance mafi inganci a cikin wannan zancen shine zancen fari cewa za ka iyawa mu anan mun aje mazhabin malikiyya ya anan mun aje ta malik sai dai ta yi hakuri muna tare akan da ra'ayin sahabban annabi Muhammad duk su ma fa sun kawo dalilai su al-imamu malik kai tsammanin aka suka kullata a'a sun kawo dalilai sai dai dalilan bai kai hujja su kai su bai kai na wa'in ciniya ba tunda manzon Allah yayi to kuma shikenan magana ta kare qudiyal amru ladhi fihi tastaftiyan an kare zancen ina fatan mun fahimta wannan kuma shi muke akai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai mu mahana kowa ba shi nashi fa'inta to sai anan kuma sai suka ce to menene ke sa ayi jam'i tahiyya ce to bancin tahiyya bulaguro akwai wani abu da ke sanya mutun yayi duk da take tafiya ayi sabani menene ake cewa ce tafiya ce ke sa mutun yayi jam'i wasu ga ce in ba ta kai kwana biyu ba to ba ka iya ki hada sallah guda biyu wasu ga ce a'a da ka bar garin ku ne kai tafiyar da ake ce ma bulaguro da ta zaka iya wanda kuma shine fatawar da muke akai kana barin gari ko inda da sunan bulaguro ne wani nayi bulaguro zaka ce sako taka dawo cikin wuni dai zaka iya jami'i ka hada su ba lai sabanin wasu malamai suka ce sai in har zaka yi kwana nawa kwana biyu mun fahimta to akwai kuma abin da ke sa hada sallah banda tahiyya shine ruwa in ana hadari hadari ne daga cikin abin da musulunci ya shar'anta in ana hadari ba kan maka zo masallaci an sauwake maka saboda wama ja'ala alaikum fid din min haraj sallah an doke maka a masallaci hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-imam al-bukhari fitar da shi hadisi mai lamba na wato 543 yace jama'a bainal maghrib wal isha fi laylatin mutira manzon Allah ya hada sallar magriba da isha a lokacin da ake hadarin wani dare da ake ruwa hadari ana ruwa to aka yi magriba sai manzon Allah tashi ya isha sai kowa ya watsi kar za a iya hada su kuna cikin masallaci sai hadari ya taso za ku iya hada salloli guda biyu duk da wasu malamai daga cikin su akwai malaman malikiyya su ma anan sun tafi akan cewa bai halitta a hada saboda in aka ce za ta kawo a hada nan to wani ba ko iska ya ga ana guguwa sai ce liban hada mu da su ku baita ko sai akwai irin wayannan mutanen ba su da hakurin zawa amma za su kuma in aka yi da fa ba gida zai je ba za a zo majalisa ne a daga zauna fira a tasuruki to irin wannan bai halitta hada sallah ala bibin yanayi ne in aka ga alamun cewa lalle wannan ruwan ba irin masu jayewa bane nan kusa sake zamanka in kana ma gidanka ka ga ana hadari ba sai ka zo masallaci ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa in ana kana gida ka ji ana ruwa to ba sai ka zo ba sallati li khaliqu kowa ya salla a gidansa an doke muku ina fatar mu fahimta amma dai liman shi sai ya zo masallaci Allah ya dadar da mu ko suka ce kuma mustahada mace mai jinin rashin lafiya ita ma za ta iya hada sallah guda biyu wanda mun yi dogon bayan cikin risalatu fi dima'i tabi'iyya mai san karatu sai ya je ne mai littafin Allah ya datar da mu wa ƙara hadisi na gaba ko shine babi na gaba shine babu qasri salati fi safari babi wanda yazo yana karantar da mu rage sallah a cikin halin balaguro bacin ka hada su kuma zaka iya ragewa duniya ba addini mai tsari da kuma tausayi da dubin al'ummar masu yinsa sai musulunci ya dubin halin mutane shi musulunci na aiki ne da al'umma mutanen shi za ka ga so tari wasu abubuwan da wasu hurare haramun ne amma wasu hurare ba su haramta ba akwai abin da wani hurare haramun ne amma wasu wurin ba su haramta ba saboda bi'ar wurin albi'a muhakkama yaji malamai usul suka ce albi'a muhakkama ana iya samun wani abu ya zamanto haramun ne kai a wajenka amma gun wasu ba a haranta musu ba ko gun bai ci karatu ana dubin yanayin al'umma ne ko ai shi kansa manzon Allah hatta ba da salaya dubin yanayin suwaye bai gare su suwaye bai gare su in kaga mutane da ke bai gare ka du'afa ne sai kai musu irin tasu kaga kuma aqwiya ne suna ji an ci an koshi kuma la ji a tai daga tsakatsakiya da shiga tsakatsakaita wannan shine hikimar da musulunci ke karantarwa saboda ka iya zama da kowa domin ibada ita kadai ba ta yi sai da mu'amala shi yasa zaka ga fiqh guda biyu da akwai fiqhul ibadat akwai kuma fiqhul mu'amalat ga ibada ga mu'amala bu'istu li utammima makarimal akhlaq haka manzo Allah ya faɗa duk ibadarka in baka da dabi'u masu kyawu to da wuya ka sha gaban Allah ba ya mayuwa an tambaye manzon Allah suwa suka fi kowa cikin aljanna yace ahsanuhum akhlaqa ko ahsanuhum khulqa suka fi kowa kyakkyawa dabi'a masha Allah ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya dace da mu haka kasan shine rage sallah mai raka'a guda hudu mai raka'a guda hudu ake ragewa ba a rage mai raka'a nawa biyu ko kuma mai raka'a uku kuti da kyau in za a yi kasaru sallah mai raka'a hudu ake wa kasaru sai a miro ta biyu amma mai raka'a uku ba a mata kasaru mai raka'a biyu ba a yi mata kasaru duk da na taba jin wani malami da yamma magariba kasaru wallahi lazim magariba ai sun yi balaguro ne suna tahiya wanda ke ba da yace shi da shi aka yi tahiyar kuma malami ne a garin su aka yi balaguro an zo magariba ta kama za a yi sallah kai malam ya raka'a biyu ya sallame ci a cikin halin balagu suka ce ko garin mago ta kada magana shi za a wani lokaci idan ka dauki wanda kake koyarwa da su jahil ka dauke su ai ba kowa ba waya da zai kasha cikin al'umma kai kare na mutane suke tare da kai matsayin ka da mai da'awa malami ka ka dauki kullu kowa ba ta aiki kai kai ne a wallahi akwai wanda yana zaune karatunka karatunsa yayi goma naka hukum baita karatunsa ya fi yayi goman naka kuma yana zuwa yana sauraron ka ina fatar mun fahimta to wanda yake faqi shi ke gano wannan Allah ya datar da mu malati alhadithu tasi'u wal 20 ba'da al 100 hadisi na 129 ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an samu daga abdullah dan umar dan khattab Allah ya kara musu yarda kada yace sahibtu rasulullah yace na rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فكان لا يزيد في السفر على ركعتين يا كسانتي اهالين بلاغورو منزان الله بي قارا ركعه بي وچ ركعه منزان الله بي وچ ركعه ركعه غدا بيو a lokacin da yake cikin halin balaguro wa Abubakar wa Umar wa Usman kazalika da Abubakar da Umar da Usman duk haka suke yi in suka yi balaguro kasar suke yi ko kun bayyana ana nihin suna kasar raka'a sallah mai raka'a hudu da dai magariba da subahi ka subahi kace zaka yi kasar raka'a zaka yi guda kenan to baya mata kasar in yace zaka yi magariba kasar sai dai kai raka'a ɗaya da rabi kenan ko to ya ake raka'a ɗaya da rabi na'am ba babu rabin raka'a to sai dai mutun yayi raka'a uku baki daya to maza Allah raka'a sallar azhar da la'asar da lisha'i yana yin raka'a uku ne raka'a biyu ina cikin halin to sai malamai suka yi sabani kasan kullum malamai su kace sabani aka doka kamar rikici ne aka yi a'a suna ƙara wa juna fahimta ne kowa na ijtihadin ra'ayinsa abinda ya fahimta saboda karatu suke yi su su yi karatu ne ba shi yasa suka yi ikhtilafi in ba ai karatu ba za a gano ba kuma kana da damar ka gina kai ka tafi akan naka ra'ayi saboda ar-ra'yu muhtaram mun fahimci karatu to malamai sun ƙara wa junansu karatu shi yin kasaru a halin balaguro wajibi ne wa dole ne ko kuma mustahabi ne dole ne kai kasaru ko kuma a'a an so ne kai al-a'immas salasa Imam Malik da Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad su tafi akan cewa mutum zai iya cikawa a halin da yake cikin balaguro zaka iya yin cikawa misali ka tahi bulaguro azhar zaka yi raka'a hudu lasa zaka yi hudu isha ma zaka yi hudu amma sai suka ce kai raka'a biyu shine mafi a'ala saboda shi manzon Allah yi to in har zaka iya yin raka'a cika raka'a hudun ko to a gunta su fatawa yin wannan abun bai kai wajibi sunna ne sunna abin nan ne mustahabi ne ko kun bayyana in har zaka iya yin raka'a hudu amma kai biyun shi ne mafi a'ala to kenan an so kai ne mustahabi ne ba wajibi bane sai dai Abu Hanifa da Ibn Hazm suka ce shi kai dole ne ma in kana cikin halin balaguro ya zan tilasa wajibi kai raka'a biyu kawai aka tambaye su dalili suka ce saboda har annabin Allah ya mutu in yana balaguro haka yake yi akwai abun da yake dalili kamar manzo Allah ya yi ba a taba samun manzon Allah ya balaguro ba yana cikawa da kasar yake yi har lokacin da yaje yayi hajjatul wada kasar yake yi in an fita yaki kasar yake yi to tunda manzon Allah ya dago mu akai har ya mutu yana yi suka ce haka ya zan wajibi a gurinsu kuma suka kawo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim cewa fardat as-salatu rak'atayn فأقرت الصلاة السفر وأتممت الصلاة الحدر أنفر لتصلى ركعتين أما سي ركعة ببيو سي أكا تكا ركعة داك إمو تنا تكين جدا سي كارا إينا بلا أقول كما سي فرسو أركعة ببيو كما سوك أركعة ودليل هر يوم سوك تي ألا تفليس عليكم جناه أن تكسروا من الصلاة in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru an guje to jama'a wani ra'ayi ne menene muke akai shin wajibi ne ko mustahabi ne fatawar ibnu taymiya anan shi ne cewa an kiyama cika makaruhi ne mutum yana cikin halin balaguro ya ita ka sallar sa sai dai abinda muke akai shine kawai sunna ce muakkada sunna ne muakkada Allah ya dace da mu to mu je karatun juma'a ko ina jin karatun haka ya mun fahimci karatun aiko masha Allah muna yi ne dan a fahimta ba a ta saura a'a a gano masail saboda littafi ne na hadisi amma fiqh yake koyarwa malai ce babul juma'a babi wanda zai karantar da mu falala ta ranar juma'a hukuncin sallar juma'a da kuma ababen da suka shafi sallar juma'a ko suka da alaka da sallar juma'a ita juma'an nan ita ce rana da ake tilo daya dan a cikin alqur'ani Allah ya kira rara guda biyu ne ko cikin qur'ani rana ta fara malam bashar wata rana ce ma banda juna kawo ta wa juma'a Allah ya ambaci juma'a cikin qur'ani idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati aga ambaci mi juma'a ranar min yawmil jumu'ati to kuma akwai wata rana da Allah ya ambata wace rana ce yo rana wace rana dam wace rana ce bancin juma'a Allah ya ambata wata rana rana asaba yawma sabtihim akwai asabar da Allah ya ambata ranar asabar Allah ya datar da mu to juma'a iri ne mai girman gaske juma'a iri ne mai girman gaske iri ne mai tarin alkhairi da albarka daga cikin alkhairin juma'a da albarkarsa akwai wani lokaci in kai addu'a wannan addu'ar ba ta tsayawa banza ta wuce gaban Allah shine kafin awa guda da rana ta faɗi rana ka dibi tsare na rana take faduwa sai ka ji gabanin rana ta faɗi da awa guda duk abin da ka roki Allah wannan lokacin an kare maka wallahi an biya maka bukatar inji manzon Allah Allah ya datar da mu malai ce an alhadisu as-salasuna ba'da al-mi'a hadisi 130 an sahal bin sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu daga sa'd dan daga sahal bin sa'd as-sa'idi Allah ya kara masa yarda yace anna rajulan anna rijalan afwan wasu mazaje tamaru fi minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunyi musu tamaru sunyi musu ai musa musu go miye ma'anar musu miye musu eh ai wannan ya faɗi maganar da wani bai yarda ba sai a ta maganganu akai to sun yi musu fi minbari sallallahu alaihi wasallam min ayyudin huwa game da minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wane itti ne aka yi sa wasu mazaje sun yi musu game da itte minbarin annabi kusa minbarin farin da manzon Allah ya kashi a gida masa minbari na laka saman kututturen itti yake hawa yana huduba lokacin daga cikin mu'iza sahabu suka ce muna jin kukansa suna jin kukan wannan iccen yana kuka a garin Madina saboda manzon Allah ya daina hawan sai na kuluba ogon ba shikara tun to su suna tambaya sun yi musu wai minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam da wane icce ne aka yi sa fa qala sahal sai sahal yace min tarfa'il ghaba yace daga wata itaciya ce ta gehen gari tace farfa'il gha yaga ce farf ana nihin gehe gehen gari to wadda itaciyar wasu suka ce tana kawa da goriba sai dai goriba ta fi ta girma tana kawa da goriba amma dai goriba ta hita to ne ce dai goriba girma goriba ta fi ta girma yana kawa da goriba amma goriba ta fi ta girma wane ce ne ba mu manoma ne eh giginya a giya ita wata da masha Allah tana da kawa da abun nan da goriba sai da gorimin ta fita girma wani Allah ya kasance giginya ce amma dai bai faɗi sunan ba ce ta tarfa'in ghaba iccen gefen gari yake malamai da suka zo sharhi suka ce iccen yana kawa da goriba sai dai iccen goriba ya fi girma mun bai da ko wa qala ra'aytu rasulati wa tarana ta gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi ya tsayo akan wannan minbarin na iccen fa kabbara sai kabbara yace Allahu akbar wa kabbara an-nasa wara'ahu sai mutan su kai kabbara a bayansa wa huwa 'ala al-minbari lokacin da yake kabbara yana sama minbari summa raka'a sai ya rakui فنزل قهقرة سيجيون إلى سبكو دا باي باي قهقرة شكي يو باي باي يمرش عريف أي مزمو شعبكو to sai Umar Share da ya rubuyi sai ya sauke juye ba juya ba sai ya sauko daga minbarin daga baya baya saboda shi minbarin manzo Allah ta gaba ake taka shi ba ta baya ba ta gaba ake taka minbari to da ya taka yana tsaye sabai suna ganin cikinsa da zai sauko kuma sai yo baya baya sauko baya baya hatta sajada fi asalil minbari sai da ya zo tushe minbarin sai ya sujuda akai mana kiran da kasa inda aka kafa minbari kenan ko da yazo ne sai ya sujuda akai summa ada da ya tashi sannan kuma ya koma sama minbarin hatta faraga min akhir salati hasa da raka'a ta karshe a cikin sallar sa summa aqbala ala an-nas sai ya fuskanci mutane fa qala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna ma sana'tu hadha kun san dalili da nayin wannan suka ce a ai ce to nayi wannan ne lita atammu bi dan ku koyi da ni kuga abin da nake yi ina sama da ku kula kallo dan ku koyi da ni wala ta'lamu salati kuma ku koyi da nake yin sallah inji annabi muhammad Allah ya tsara mu da san manzon Allah da rantsi da Allah duk wanda bai so manzon Allah yayi aikin manzo a rayuwa kai ko saboda wannan karantarwar da yayi maka aka sauwaka maka al'amari aka fitar da gari daga duhun jahilci kai ba zo manzon Allah ba ai da ina jin yanzu mutane da yawa su aure da uwayensu ko in ba dan zawar manzo wani da yawa wani sun aure kannansu ko diyansu amma sai ya nuna mana ya sada mu da Allah subhanahu wataala ai dole ka so manzon Allah san annabi ibada ki kuma wallahi ku gano wani abu mutun yana ƙara san annabi ne ta hanyar ƙara bibiyar karatun sirarsa kana ƙara karanta tarihinsa irin abin da yayi fama kaga ba wanda ya kai malamin da ke karantar da mutane addini alkhairi a cikin al'umma to shi kuma duk koyarwarka manzon Allah ya fi ka kwarewa wajen koyarwa haka ne ko to Allah ya ƙara mana san annabin Allah yace ya ku mutane nayi wannan ne dan ku yi koyi da ni kuma dan ku sai da nake yin sallah wa fi lafzin aw lafzi fa salla sai sallah wa huwa alaiha yana sama wannan minbarin thumma kabbara sai ya kabbara alaiha akanta thumma rafa'a wa huwa alaiha sanan ya tashi tsayena sama kai thumma nazala qahqara sai ya zauko da baya baya yayi sujuda wannan shine hadisin yana karantar da mu yin halaccin yin motsi a cikin sallah sannan kuma babu laifi ka jagoranci mutane sallah dan ka koya musu yadda ake yi babu laifi ka jagoranci mutane sallah dan ka koya musu yadda ake yin wannan sallar sannan kuma babu laifi liman ya dan hausa mu da al'umma dan ya koya musu kun ga manzo Allah ya hauko sannan kuma ya halitta kai dan yi motsi cikin sallah amma gutsin da bai bata sallah da wannan ne na sha fada cewa idan mutum yana sallah sallularsa tana ƙasa sai aka kira shi kuma tana kuka liman na tsaye na ruku'i yanzu zai bari ne sai ya zai sujudan ya kashi sallar ku kuma zai dutsa ya dauko da ya kashi na'am kai ne kake sallah sai ka aje wayarka a ƙasa a cikin masallaci ƙasan tafi sai kuma kana tsaye ana sallah da kai sai kuma aka kira ka ka manta baka sanya sallular silansi ba sai ta tashi da kuka kuma liman na cikin kira'a kuma kukan sama sama yanzu zaka bari ne sai an je ruku'i ka kashe sallar ko kuma ya zaka yi idan mun bai ci hadisin nan da kyau yana karantar da mu babu laifi ka duka ka dauko ta ka kashe ta iya ko inda ka fi ci hadisin saboda abin irin harakat motsi cikin sallah bai bada sallah ko ta cikin aljuka ka sa hannu cikin aljuka fito ka kashe duk wannan zaka iya yin ta ina batar mun fahimta sannan kuma ana so in zaka koyar da mutane a matsayin ka na mai koyarwa to kai amfani da usulubi mai kyau banda hantara banda kiyama ka nuna kauna da soyayya ga wanda kake karantarwa wannan shi zai sanya su kama abin da muhimmanci ka dubi duk yadda manzon Allah yake koyar da sahabbai ko wallahi cikin tausasa musu yake yi in aka ce mutum nan bai sani ba to kai ka bi usulubi da duk ya kamata dan ka koya masa saboda wala Allah cikin duk abu da kake na alkhairi da ibada to wala Allah wannan koyarwar da ka kai masa iri daya shi ne sai ka shiga aljanna na baku labarin wani mutum ko nan na bada labarin daga cikin magabata akai wani malami kusan shekara 60 yana karanta da mutane addini shekara 60 ba bashi bai da sana'a da ta wuce karantar da mutane bai da wata sana'a sai karantar da wa wata ra an zo sallar subahi sai wani datti zo yamma kara yazo latti ko da zo an kare sallah kaga ta kama latti zo yi sallah shi kadai malam sai ya kabarta sallah ashe datti da ko fatiya bai iya kuma duk koyi da hurura a cikin sa to wannan malami yana kallon sa lokacin da yake sallah yana karanta fatiha sai ji bai iya fatiha ba sai da bari kowa ya wace datti zo ya tafi sai ya bi sa kace ba ni ko baba kan fatihan nan da gyara a ciki ai ga yadda naji akwai abin da ya kamata a ce an gyara saboda ma'ana ta soya kare cikin usulubi ne sai ta to da yake ya girmaye sa wannan shekara ta kaga shi ma ai ba baya bane ko ala kawai shi ba sai shiga suka dawo masallaci wuni suka sai da rana ta fadi yana koya masa fatiha wuni yayi fatiha kawai sai ya lakana masa ya iyata bayan Allah ya ma wannan malamin rasuwa dai daga cikin dalibansa sai Allah ya masa shi a mafalki gashi cikin aljanna kusan magabata Allah ya masa irin wannan ni'ima sai ya mafalkin ga malam a aljanna kuma suna fira da malam sai ta mishi akar maka Allah wai wani aiki ne kai Allah ya karba har Allah ya sanya ka aljanna to su wani kada duk karantarwa ta nayi shekara kadan nan nayi na karantarwa wallahi ba su suka ne aljanna ba to malam menene kake aljanna miye Allah ya duba aka saka aljanna yace wata rana kaji abin da ya faru wannan karatun da na koya ma wannan dattijon an yi fatiha yace wallahi shine shi da shiga ta aljanna to wallahi Allah inda da yayi wannan karatun mai aka yi sai a tashin hankali gaban Allah wallahi Allah shine aka yi da ikhlasi aka yi da kyakkyawan niyya saboda nan so da yawa mutum zai zo yayi karatu wa'azi ko karantarwa ko kuma wani abu na daban amma har ga Allah shi ya san a zuciyarsa ba dan Allah yayi ba to irin wannan Allah bai kalla wannan abu to amma abinda kai dan Allah shi Allah yake kalla Allah ya dace da ku Allah ya samu wani lafiya hadisi na 131 hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa dace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yana fada yace man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasi duk wanda zai zo juma'a to yayi wanka ka jance al-ghusl ko yaghtasil a karatu fiki ana nan yayi wanka irin na jaraba wankan ibada ba wanka ba suka sa susu da sabulu a kai wanka irin wankan janaba wankan ibada to duk wanda zai je juma'a inji manzon Allah ya ce falyaghtasil wato yayi wanka dama mun fahimta to sai malamai suka yi sabani hukuncin yin wanka ranar juma'a cin wajibi ne dole tunda manzala ce kai dole sai kai ko kuma a'a al-istihbab an so kai malaman zahiriya suka ce wajibi ne suka kawo hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim muttafaqun alayhi ku san ga hadisi muttafaqun alayhi ya shamu da ce rawahu al-bukhari wa muslim dan muttafaqun alayhi lafzuhu lafzul bukhari lafzul muslim lafzul bukhari abinda bukhari ka shi ne muslim ka babu canjin lafazi a ciki yace ghusl yawmul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim hadisi ne ingantace wankan juma'a wankan ranar juma'a wajibi akan duk wanda ya balaga duk wanda yake mafalki duk wanda ya balaga wankan juma'a wajibi ne kansa suka ce to dan haka wankan juma'a wajibi ne idi malaman zahiriya sai dai mafiya yawan malaman jamhur sun tafi akan cewa mustahabbi ne kai sunna ce muakkada bai kai matsayin wajibi ba دليل حديث رواه الخمسة ما لم يقول حديث بداية سرد حديث سورة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل أفضل سورة دك وان دي أروا لا أران الجمعة فبها ونعمة ماذا الذي إتا أما ومن اغتسل الغسل أفضل وان دي وان كاشير ما في تيجي شيء يفي to wanne zamu doka a cikin malaman ganin malamai a zahirin hadisi yana karanta da cewa wajibi ne kai wanka ranar juma'a to me zai hana ka kai shi zahirin hadisi yana karanta da kai to kuma in kai wankan za a baka lada in kai in annabi ya ce kai abu sai kai dan annabi ya ce kai to za a baka ladar yin wannan abun haka duk wanda zai zo juma'a sai ya wanka ya zo juma'a to za a ba sa ladar wankan juma'a sannan kuma za a ba salladar zuwar juma'a kaga lada nauke dan amma idan kai arwalla ka zo lada guda za baka ladar sallar juma'a to wace kake da bukata na'am a baka biyun ko daya eh biyun sun yi ko ai walaysa zakaru kal unsa miliyon ɗaya ba ɗaya ba ɗaya ki da miliyon biyu ba eh gwara biyun da baka miliyon biyu da baka miliyon daya wala Allah ladan miliyon ci Allah yake bayarwa ba mu sani ba to gwara Allah ya tara maka miliyon biyu da baka miliyon miliyon daya ina fatar mun fahimta hadisi ne gaba jama'a hadisin Jabir dan Abdullah hadisi na 123 an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala qala rajulun والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب wani mutun yazo a masallacin manzon Allah a lokacin da yazo manzon Allah yana khutba wannan mutun suka ce sunan shi Salik Al-Ghaffani Salik Al-Ghaffani shine yazo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo annabi yana cikin halin khutba yana wa mutane khutba a ranar juma'a fa kana sai yace sai annabi ya tsaye da hudubar sai ya ce a sallaita ya fulan sai ce ya kai salik kai sal kai raka'a biyu tahiyatul masjid kenan ko dan a karantar da kai kada ka kuskura ka shiga masallaci ka zauna ba kai tahiyatul masjid ba raka'a guda biyu da ake yi kowane lokaci an ba ko lokacin da aka haranta yin sallah to zaka yi kusan ba a sallah bayan al'asr ko to in ka shigo masallaci bayan al'asr sai ka yi ta ba a sallah bayan subahi in kai nafila in ka shiga masallaci bayan subahi sai kai ta ba a sallah rana na tsakiya in ka shiga masallaci a wannan lokaci sai kai haka in ka zo masallaci ranar juma'a liman na khutba to da matsala ce khilafiya gun malamai zakai ko ba zakai ba za mu gaji annabi ya ce a sallaita ya fulan kai nafila tahiyatul masjid ya kai wani kala ya ce la annabi ya ce manzo Allah bai ba kala sai manzo Allah ya ce farka rak'atayn ta shike raka'a guda biyu وفي روايه او روايه فصل ركعتين يركع غدا بشو تو سابانين ما suka sabu shine anan shin mutun zai yin tahiyatul masjid a lokacin da liman yake yin khutba ko ba zai ba kai sai liman na khutba kuma kai ka shigo masallaci zaka iya yi ko ba zaka iya yi ba malaman shafi'iyya da malaman hanafiya da malamiya yawan malaman hadisi suka ce in har ka shigo masallaci liman na hudu ba za ka yi nafila raka'a biyu ka zauna aka ce dalili suka ce annabi ya faɗa idza jaa ahadukum yawmal jumu'ati wal imamu yakhutub falyarka' rak'atayn in mutun ya zo masallaci ran juma'a liman na hudu ba ya raka'a guda biyu amma imamu malik imamu darul hijra eh da imamu abu hanifa suka ce in ka shigo masallaci ranar juma'a liman na hudu ba zaunawa za ka yi ke shigo ba ka koki suka ce dalili saboda Allah yana faɗa a cikin alqur'ani mai girma wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu hudubar cikin ta ana karanta alqur'ani da kai ana karanta qur'ani ba buƙatar mutum komi shiru za ka yi ko kun baita suka kawo da wani hadisi har yau suka ce ai manzon Allah yake cewa idza qulta li sahibika ansit yawmal juma'a faqad lagauta in har ka ce wa abokinka makocinka a masallaci yi shuru liman na kudu ba to kai lagau kuma duk wanda ya lagau bai da sallar juma'a lokaci ya mala abba lokacin da nayo ya so din yi mala abba to menene abin da ya kamata yi na'am na farko dai ga cikin abin da za mu doka a nan tunda ana cikin lokaci yayi an shar'anta mu da yin an shar'anta khutba a ranar juma'a an shar'anta khutba a ranar juma'a sannan kuma za ka iya yin raka'a tahiyatul masjid matuƙar ka zo masallaci liman na in dai ba an tada sallah bane in ba an tada sallah in dai khutba ake yi to za ka iya yi to tambaya wanda shi bai shigo masallaci ba harabar masallaci yake cikin zai yi rakata zai yi abin nan fi yi masjid sai a ce ai harabar masallaci ba masallaci bace bai ta da kyau harabar masallaci ba masallaci bace amma da yake ranar juma'a sahu na kai ta in har sahu ya kai can ka zo to zaka iya yi amma in dai babu kowa to kuma kai ina ba mu cikin hujja kake ba araba masallaci bace Allah subhanahu wataala ya datar da mu dan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.